إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى غوات رمضان هجرة 1443 غوما غوات هدو 2022 منا نعم أتكين سورة البقرة زام تاشي تندق كم آية تريد تسعين داشدة زوا آية تريبيو دعوكو دك موضوع إلياتك مغانا أكي نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
واذكروا الله
في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
الله سبحانه وتعالى أتكين وطنن آيوي دمك سورارا تندك آية تتريد تسئن دشدا زوى آية تتريد أكو Allah ta'ala yana mana bayani akan aikin haji. Yanzu mun gama bayani akan azumi wanda shi ma yana cikin rukunan musulunci guda biyar. Yanzu kuma za mu shiga bayani akan aikin haji wanda shi ma aikin haji yana cikin rukunan musulunci guda biyar. Ya tabbata cewa aikin haji yana cikin rukunan musulunci ta hanyoyi guda uku hanya ta farko da sheda alqur'ani mai girma cewa haji yana cikin rukunan musulunci walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ta'ala ya wajabta wa mutane aikin haji amma ga wanda ya samu iko wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin wanda ya kafirce yana da hali yana da iko yana da lafiya yana da dama hanya lafiya kalau ya kiya je ya sauke aikin haji to Allah wadatacce ne ga barin talikansa baki daya sannan wa azzimtin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wannan aya ita take tabbatar mana da farkon fara aikin haji cewa ya fara ne daga zamanin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bayan ya gama ginin Ka'aba sai Allah ta'ala yace kai shela kai ye kuwa jama'a su taho domin su zo wannan guri mai alfarma mai daraja sannan ya tabbata a hadisi lokacin da mala'ika Jibril ya zo yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anil islam a cikin rukunai guda biyar na musulunci da annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana wa mala'ika jibrilu yace wa anta hujjal bait in istata'ta ilayhi sabila daga cikin rukunan musulunci ka je kai aikin haji idan ka samu iko da damar zuwa sana hadisin abdullahi dan umar wanda imam al-bukhari da muslim ya rawaito Annabi alayhi salatu wassalam ya ce buniyal islamu ala khamsin daga ciki hajjul bait akwai zuwa dakin Allah mai girma sannan malamai sun yi ijma'i akan cewa aikin haji yana cikin rukunan musulunci wanda ya zama wajibi akan wanda ya cika sharadin aikin haji ya je ya sauke wannan farilla ta aikin haji. To aikin haji kamar yadda muka ji ya fara daga zamanin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalamu, bayan Allah ta'ala ya umarce shi da ɗansa Annabi Isma'il su gina Ka'aba. Ko kafin nan wannan guri daji ne, sahara ce tsakanin duwatsu, babu wanda ya fara zama a gurin, sai Allah ta'ala ya kaddari gurin ya zama babban birni kuma ya zama cibiya ta addinin musulunci. Sai Allah ta'ala ya sa wani abu ya faru a cikin family na Annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam matarsa ta farko sunanta wato me Saratu, sunan matarsa ta farko Sara, matarsa ta biyu Hajara. Wannan mata ta farko da ita Annabi Ibrahim ya zagaya duniya har ya kai shi Masar. A nan Masar lokacin sarkin Masar na lokacin yana da wata al'ada mummuna, shine in aka yi bako ya zo da mata to sai sarki ya kwace matar. Shikenan, iya abin da zai ma kenan, za a baka masauci, za a baka abinci, za a kula da kai, amma za a kwace ma mata. Annabi Ibrahim bai san da wannan al'ada ba, ya shiga Masar. Da aka zo aka kai shi masaucinsa daban, sai aka kai matarsa ita ma masaucinta daban. Sai kuma matar take samun labari cewa wannan sarki al'adarsa shine ya kwace wa mutum mata, don haka sai sai sallah sai addu'a take, ya Allah ina tawassali, ina kamun kafa, ina roƙonka, in dai ka san na yo hijira, na baro yankinmu da ƙasarmu saboda kai, Allah kada ka ba wannan kafiri nasara a kaina. Haka wannan sarki ya shigo bangaren da wannan mata take, ya kai hannu zai taba ta sai hannun ya kambale, ya sace kai hannu zai taba ta hannun ya kambale, sai ya koma gefe ya ce wannan ba mutum bace, don haka ai maza maza a sallame ta ta bar kasar ita da mijinta. Don haka aka sallame su, har ma a ciki yayi mata kyautar dukiya kuma ya kawo baiwa ya ba ta, ita ce Hajara. To tun dade tsakanin Saratu da Annabi Ibrahim bata haihu ba, don haka sai ta masa karamci irin nasu na matan annabawa, ta bashi wato Hajara. Annabi Ibrahim ya yanta ta kuma ya aure ta, bayan ya yanta ta ya aure ta sai kuma amarya ta samu ciki, gashi uwar gida bata haihu ba, sai kuma kishi kumallan mata ya taso. Yawwa, ko a wani gida akwai shi. To da haka sai ta ce Annabi Ibrahim, lalle ba ta bukatan ta dinga hada ido ko zama guri daya da ita da Saratu, da haka ita da Hajara. Da haka Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, dama kuma Allah ya kaddara wani abu zai faru, sai wannan kishi na Saratu ya zama dalilin barin Hajara yankin da suke zuwa yankin Bakka ko Makka. Da haka Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya ɗauko matarsa Hajara da jaririnta a goye. An ce daga wannan lokaci aka fara yin goyo, kuma aka fara yin majanyi, wato ta yi majanyi ta ɗaure ta goya ɗan. Suka kama hanya da ɗan kwandonsa na kayan marmari a hannu, bai tsaya ko ina ba tun daga yankin Sham yayi ta tafiya sai da ya zo wannan guri da Ka'aba take. Lokacin ba mutum kwata-kwata a gurin, ba magari ba ne, dajin Allah ne kawai. To da haka ya taro itace ya yi mata bukka, sai juya zai tafi, bai ce mata kala ba, amma ya ajiye ta, ya ajiye mata dan guziri na dan kayan marmari, kuma ya juya zai tafi, kuma dajin Allah, kuma mace da jariri, kasa akwai hatsari. Da haka sai juya zai tafi, har ya fara tafiya sai ta kwalla masa kira, ya Ibrahim, ya ka kawo mu dajin Allah mace da jariri, ka ajiye mu, ko baka ce mana kala ba? Ta san annabin Allah ne, sai ta ce ta yi shiru, sai ta ce to ko Allah ne ya ce ka kawo mu nan? Ku duba hikima mala na matan annabawa. Ta ce Allah ne ya ce ka kawo mu nan? Annabi Ibrahim girgiza kai, ta ce in ko Allah ne ya ce ka kawo mu, to ba zai tozarta mu ba, da haka tafi sha'aninka, kyale mu da Allah da ka kawo mu gurinsa. Da haka ta ci gaba da zama ita kadai kwallin kwal tallin tal, ba kowa, sai Allah ta'ala yana ganinta da jaririnta. Dan abinda Adi Ibrahim ya aje musu na dan ruwan sha da dan kayan marmari kafin lokaci kankani ya kare. Dan haka sai jaririnta yana kuka yana buƙatar ruwa. To daga nan ne ta fara shiga damuwa. Gashi babu ruwa a gurin, babu mutane a gurin, balle ta je ta nemi agaji su ba ta ruwa ta ba jaririnta. Tana nan sai ta yanke shawara cewa wani dutse ne ya fi kusa da ita. Sai ta ga dutsen Safa da Marwa su ne duwatsu guda biyu da suka fi kusa da inda ya ajiye ta. Haka sai ta aje jaririn, ta tafi ta je ta hau kan dutsen nan, ta leƙa gabas da yamma, kudu da arewa, ko za ta hango wani matafiyi ta roƙe shi ya ɗan mata ruwa ta ba jaririnta. Ba ta hango kowa ba, sai ta gangaro ta hau kan dutsen Marwa. Nan ma ta lalleƙa gabas da yamma, kudu da arewa, ko za ta ga wani fatake ko wani ayari ta nemi taimakon ruwa a gurinsu. Nan ma ba ta ga kowa ba. Tana nan tana zirga-zirga, tana Safa da Marwa, ta hau Safa ta hau Marwa, ta hau Safa ta hau Marwa. In ta zo kwarin nan sai ta ɗage rigarta sai ta yi sauri, gurin nan da aka sa alamar kore guda biyu inda alhazai suke yin sauri. Sai ta ji kamar ana ce mata koma wajen ɗanki, ta ji kamar murya ta gaya mata haka. Da haka sai ta koma, tana zuwa sai ta tarar yanan yara jirjirza ƙafarsa. Inda yake jirza kafar sai ga ruwa kamar mita famfo ta fashe yana tsattuwa. Saboda sai ta kama haƙawa. Abdullahi dan Abbas yake cewa in banda ta haƙa gurin ta kamfaci gurin, da Allah zai bar ruwan ya dinga tsattuwa sai dai ka dinga tara. Amma da ta haƙa sai gurin ya koma rijiya, ta ɗebo ruwa ta ba ɗanta ita ma ta sha. To a cikin Sahara babban barazanar da ke fuskantar mazauna Sahara shine ruwa. Isa za ka ga suna yawo ba sa zama guri guda, ana kiransu ahalu wa bari, mu kuma ana kiranmu ahalu majari. Ahalu majarin su ne masu yin gine-gine irin na bulo da tubali da dutse a zauna saboda akwai ruwa. Duk garin da ba ruwa za ka ga ana hijira ana ƙaurace masa, saboda ruwa shi ne abokin rayuwa. Don haka sai ya zama wasu tsuntsaye a Sahara ana ganinsu alamarsu akwai ruwa. Duk da kaga sun yi cincirindo, to akwai ruwa a gurin. Da haka masu yawo a Sahara suna kiwon raƙuma, suna kiwon awaki, sukan yi amfani da wannan tsuntsun wajen gane inda ruwa yake. To wasu ayari sun fito daga yankin Yemen, sai suka hango waɗannan tsuntsayen sun yi dandazo a daidai inda wannan rijiyar take ta Zamzam. Sai suka ce, kai mu fa iya saninmu da wannan gurin, mun saba wucewa ta nan, ba mu san akwai ruwa ba. Da ma abin mamaki ga wani tsuntsu, shi kuma wannan tsuntsun a ka'ida ba a samunsa sai inda yake da ruwa. Da haka sai suka turo wakilinsu ya je ya gane musu me ya faru. Shin tsuntsun ne ya ɓatan kai ya zo inda ba ruwa, ko ko ruwan ne ya samu? Suna zuwa suka tarar da mace a zaune da jaririnta, ga kuma ruwa a gabansu tana ɗiba. Sai ya dawo ya ce musu, kai wallahi na ga abin mamaki. Wata mata ce ita kadai a dajin nan, daga ita sai jariri, kuma sannan inda take ga ruwa yana bugowa. Su dama masu yawon neman ruwa ne, su je su shayar da dabbobinsu. Da suka ga ruwa ya samu, sai suka ce, baiwa Allah, muna son mu zauna a nan, mu maida gurin nan gari. Dama ruwa muke nema, mu yan bukokinmu mu zauna saboda ga ruwa. In kin amince, tace na amince, amma ruwan ba mallakinku ba ne, sai dai ku yi amfani da shi. Ku duba hikima malanta mata annaba, domin da ta ce ruwan nasu ne, yawa za su dinga yi, ko kuma su hana wani ya zauna. Amma kaga wannan shi zai kafa gari, aka ce ruwa na kowa ne, kowa ya zo kaga zai zauna ya amfani da shi ba tare da ruwan ya yi tsada ko ya zama na siyarwa ba. Shi kenan kowa ya zo zai wuce ya ga ruwa ya ga gari sai ya zauna, kowa ya zo zai wuce sai ya zauna. To dama ƙabilun lokacin su Jurhum ne da Amalik, saboda sai suka fara taruwa, Laraba suka dinga taruwa, kafin ka ce me har gari ya kafu. Shi kuma annabi wato Isma'il, jaririn da aka bari din nan ana bashi ruwa, shi kuma ya taso cikin waɗannan da suka zauna a garin. Sai ya koyi yaransu shi ne Larabci, har ya ƙware, har ya girma a cikinsu, har suka aura masa ƴa a cikinsu. Daga nan aka samu al-arabul musta'riba, ana da al-arabul 'ariba da al-arab al-ba'ida da al-arab al-musta'riba. Al-arab al-ba'ida sune laraba wanda suka halaka, Allah ya halakar da su, irin adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aibu, duk a yankin nan aka yi, amma Allah ya karar da su saboda saban su da laifin su. Fa hal tara lahum min baqiya, shin kaga ire-iren su yanzu a duniya? Babu. Sai zama al-arabu al-ariba sune waɗannan laraba wanda suke a ƙasan tushen ƙasar Yemen, shine asalin gurin zaman su. To da suka dinga kwararowa suna zuwa nan. To daga nan ne sai aka samu jinsi biyu na larabawa, adnaniyun da qahtaniyun. Daga cikin ƴaƴan Annabi Isma'il ya haifi ƴaƴa 11 ko 12, a cikin su ɗansa ko jikansa na 20, tsakanin su da shi mutum 40. To shine Adnan, wanda ake jingina jinsin larabawan zuriyar Annabi Isma'il zuwa gare shi. Qahtaniyun kuma sune laraba wanda suka zo suka zauna a yankin waɗanda ba ta jinin Annabi Isma'ila suka fito ba. Saboda wannan sai ya zama tarihin tafuwar garin Makka ya fara ne daga Hajara da ɗanta Isma'il da kuma mijinta Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. To shi Annabi Ibrahim yakan zo lokaci bayan lokaci ya zo ya ga ajiyarsa, ya ga matarsa, ya ga ɗansa. Saboda Allah ta'ala sai ya masa wahayi ya zo cikin garin nan. Da ya zo sai ya samu ɗan nasa har ya girma ya yi aure, ita kuma waccan mata ta su Hajara har ta rasu ga maƙabarinta nan. Da aka yi zo ya sauka a gidan ya tambayi mata, ina mijinki? Ta ce, miji ya tafi nema mana abinci. To ya rayuwa take a garin? Ta ce, kai abin ba daɗi, a san wasu matan ba su da rufin asiri, sai kai baƙo su tona ma asiri. Ta ce, ai abin ba daɗi gari, duk dai taɓa mata abubuwa. Annabi Ibrahim bai ji daɗin yadda wannan matar ta yi maganganu a kan yanayin rayuwa mai kunci da wahalhalu da suke ciki ba. Da haka sai ce, to in mijin naki ya dawo, ki ce ya yi baƙo kuma ga saƙo, ki ce ya canza alhargar ƙofarsa ko dandamalin ƙofarsa. Shikenan, ya ja ya yi tafiyarsa. Ta ji wata ishara cewa wannan matar da ya zaɓo ba irinta ce za ta haifi annabawa ba, tana da surutu, tana da ƙorafi. Saboda haka sai Annabi Isma'il ya dawo, sai ga alamar kaman wani ya zo, sai ce, ah, kaman an yi baƙo a gidan nan, kun ji zakaɗi na annabawa. Ta ce, ƙwarai an yi wani baƙo, wani dattijo, ka ji kamarsa da yanayinsa? Sai ce, babana ne. Ya ba da saƙo? Ta ce, eh, ya ba da saƙo cewa a gaya maka, ya je tambaye ni halin da muke ciki, na gaya masa ba daɗi, ba kaza, ba kaza, ba kaza. Sannan ya ba da saƙo cewa ƙofar nan taka, wato alhargar nan taka, ka gyara ta. Sai ya ce, to ban yi zaɓin mace ba ne, za ka kece in sallama, za ka yi sallame ta. To wacce annabawa za su fito ƙarƙashin ta, ai bai kamata su zama haka ba. Sai ya sake zaɓo wata nagartacciya mala, mutuniyar arziki, wanda ta cikinta zuriyarta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai fito. To da haka da ya dawo ya same ta, Annabi Ibrahim ya sake dawowa, Annabi Isma'il ya tafi farauta ko ya tafi nema. Ya tambaye ta, ya miji na ki kike? Alhamdulillah, ya rayuwar ta ku kike a komai lafiya? Ka ji mace mai rufin asiri, komai lafiya, komai lafiya, kike komai lafiya? Ya ce, to in ya dawo ki gaya masa cewa ya yi baƙo kuma ƙofar nan tasa ta yi daidai, tabbatar da ita. Saboda haka Annabi Ibrahim ya fita. To wannan bai yi nisa ba sai Annabi Isma'il ya dawo, da ya zo ya ji saƙon, ya ce, to kece wannan alhargar ko dokin ƙofar? Ya ce, in baki. To da aka yi bishi, sai suka haɗu, suka uba ya gaɗa, ɗa ya ga uba. Alhamdulillah alladhi wahaba li ala kibar Isma'il wa Ishaq. Allah ya gode ma Allah da ya bani, bayan na tsufa ya bani ƴaƴa annabawa guda biyu, manyan annabawa guda biyu aka bashi bayan ya tsufa. To sai ya ce, to Allah ya umarce ni in gina ɗaki a garin nan, kuma ya ce, kai kaɗai za ka taimaka mu, mu bi kawai. Ya ce, mai aikin? وَيَذِيَرْ فَوْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَا. وذلك جبريل يزوي فتن مصر دا 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 خريطة زاني زانا مصر إن زاي داكم. وذلك سكفارة فانديشن سكي حقا أن إبراهيم ينا أيكي أن أبي إسماعيل ينا تيما كامسا سكي جنا ونن داكم سنا داكم سنا جنا سنا جوا ربنا تقبل منا. الله قاشمين جنا داكي ككرب آمنا. kuma suka yi addu'a wa ba asihim rasulan min anfusihim Allah ka aiko annabi a cikin wannan garin shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikine kadai annabin da Allah ya aiko a Makka ba ai wani annabi a Makka ba shi kadai ne saboda wannan addu'ar ta annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam cewa a aiko musu annabi sai Allah ya aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yace minhum daga wannan zuriyar shi annabi Isma'il za a fito da annabi to bayan sun gama gina daki sai kuma annabi Ibrahim ya kwanta bacci da ya kwanta bacci sai ya mafarki a mafarkin sai aka ce yanka wannan dan fa da ake ta santa ake kaunarsa kuma ake fatan a zuriyarsa Allah ya fito da annabi sai Allah ya ce a yanka shi sai ya zai shi mafarkin annaba ba irin mafarki na bane ba irin mafarkin ka bane da kawai ka sha kunu da ko ka sha koko da yawa sai da ganka tana tsula fitsari annabawa mafarkin su gaskiya ne mu ko namu yakan iya zama haƙƙun yakan iya zama kuma batil su ku annabawa duk abin da suka gani a mafarki to daidai ne gaskiya ne da haka suna ce ya kunna inni arafil manami anni asbahuka fanzur ma za tara ce ya kai dana nayi mafarki ina yanka ka amma ya kake gani fanzur ma za tara biya mayar shawararka qala ya abatif almatu umar yace baba kayi abin da aka saka me aka saka ka yanka ni to yanka nin mana me yake jira kaga dan ya yadda a yanka shi baban ya yadda zai yanka shi saboda me dukkanin su manzanni ne na Allah sai suka fita bayan gari saboda a lokacin an wani Ibrahim wahayi ya sa iyakokin harami sun je da Jibril ya nuno na masa iyakokin harami ya sa alamomi wanda iya wannan gurin shine harami to dole za a yanka sai a fita wajen harami da aka yi kama shi suka kama hanya wannan hanyar da muke bi in za mu tafi wajen jamra wannan hanya ne Ibrahim ya bi suna zuwa daidai inda jamra babba take aljamratul kubra sai shedan ya bayyana sai cewa annabi Ibrahim mafarkin nan fa da kai kake son ka yanka danka ba gaskiya bane kakka aikata wannan zaka yi nadama sai annabi Ibrahim ya dauko dutse ya ta'awizi sai ya jefi shedan saboda karar dutsen da ya samu jikin shedan har sai da kafarsa ta burma sai rami a gurin kamar da zuwa ji sa Abdullahi dan Abbas da sanadi inda tace sai gurin ya rami kafarsa ta burma cikin yashi gurin ya rami annabi Ibrahim ya ci gaba da tafiya da ɗansa shedan ya saka biyo shi a wajen jamra wusta wurin jifa na biyu nan ma shedan ya tare shi yace kabba kai abin nan da ka gani a mafarki kuskure fa zaka aikata ba fa Allah ne ya saka ba annabi Ibrahim sake dauko dutse ya sake jifansa ya same shi har sai da kafarsa ta burma sai rami a gurin sai alama zai sake biyo annabi Ibrahim shine jamra sugura wacce take kusa da can wato Mina nan ma ya jefe shi to gura daga nan sai ya tsaya da ya ci gaba da ban annabi Ibrahim ba zai ci gaba da jifansa da mun san iya wurin jifa iya nawa zai tsaya ba amma sai ya tsaya daga nan ya koma sai annabi Ibrahim ya gangara da ɗansa inda ake kira majarrul kabashi ya je gurin ya kwantar da shi ya wasauka wa tallahu lil jadid dan ma kada su hada ido shi tausayi na uba ya kama shi shi kuma da ya ga babansa ne wai zai yanka shi shi kuma ga wai ni zan yanka dana a kasa zartar da umarnin Allah kuma ashe ma Allah ta'ala gwaji ne ba wai so yake a yanka dan ba so yake yi a ya gwada annabi Ibrahim duk abinda na sa kaka yi zaka yi ko da ko abinda ka fi so a duniya in nace ka rabu da shi zaka rabu da shi yasa Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jadid ya kwantar da shi ya wasa ka yayi bismillah zai yanka fanadahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin sai Allah ya kira shi ya ibrahim dakata kaka yanka shi dama jarraba ka ne kuma ka ci jarrabawa da aka ce ga rago aka ce masa ga rago nan ka yanka a bakacinsa wanda wannan abin ya faru ne a ranar 10 ga watan Zulhijja dalilin da yasa muke yin layya kenan layyana lillahi luhumha wala dima'uha walakin yanaruhu taqwa minkum da aka aka sunnanta aka aka sa a cikin shari'a musulunci alhadai za su yi hadaya mu kuma wanda bai je haji ba zai zai layya a wannan rana annabi Ibrahim aka fanshi dansa da rago to kun ga abin da ya faru kenan da aka waɗannan gurare annabi Ibrahim ya ji aka nuna masa filin arfa da muzdalifa da duk waɗannan alamomi da iyakoki da ya musu iyakoki na aikin haji sannan Allah ya ce kai shela wa azim fil nas bil haji ka kira kai shela kai yekuwa ka bada sanarwa wa azimtin nas har ma wato hadisi yazo daga Abdullah dan Abbas a cikin sahihu tarjib wa tarhib cewa wannan kira da Annabi Ibrahim yayi kowanne musulmi tun kafin a haife shi sai da yaji wannan kiran wanda ji ya amsa so daya to so daya zai haji wanda ya amsa so biyu zai je haji so biyu wani ma so 100 ya amsa wani so 10 wani so 20 wani so 60 saboda mutane za su je su haji kowa gurgurdan yadda Allah ya bashi dama fa azbintin nas bil haji ya atuka rijalan me ma'anar rijalan za zo maka da kafa jam'u rajul ba jam'u rajul bane akwai rijil akwai rajul rajulu namiji rijilu kafa to ba wajen jam'i iri ɗaya ne rijal maza rijal matafiya a kafa ma'ana tun da lokacin kafin a samu abun hawa mutane suna tafiya haji a ƙasa ya atuka rijalan wa ala kulli damir za su zo maka kuma akan taguwa ko akan raƙuma ko akan raƙumi ya atina min kulli fajjin amiq za su zo maka daga guri mai nisa limaza liyashhadu manafi'a lahum don su samu amfani yanan aikin haji akwai amfanin duniya a cikin sa akwai amfanin lahira a cikin sa to kun ji inda aikin haji ya fara wannan shine tarihin abin da ya fara da aikin haji ko malamai suka ce akwai hikimomi da Allah ya kunsa a cikin wato aikin haji dalilin da yasa ake aikin haji akwai abubuwa kamar guda 10 da za su kwadaitar da kai ko kuma hikimomin da ke kunshe na aje ai haji na farko tahqiqu tauhidillahi ta'ala abin da ke kai mutane haji su tabbatar da kadaitakar Allah kisa ga talbiya ke cewa labbaikallahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak la sharika lak abinda ke kai mutane haji domin a tabbatar da tauhidi a kore ma Allah abokin tarayya tauhidi shine babban manufan zuwa aikin haji sannan na biyu izharul iftikar ila Allah abinda ke kai mutane aikin haji bayyanar da tsananin bukatunmu zuwa ga Allah mutum ya je haji ya bayyana bukatunsa karara a gaban Allah subhanahu wataala ya nuna shi ba kowa bane shi ba komai bane ya zo wajen mai kowa mai komai ya bashi abinda yake so da duniya da na lahira sannan na uku tahqiqu taqwallahi ta'ala aikin haji yana tabbatar mana da ƙarin takawa wanda takawa shine yi nayi bari na bari to aikin haji yana tabbatar da takawa domin nau'o'in ibadan da Allah ta'ala ya sa mu yi akwai ibada badaniya wata ibada gangaji kike kawai ake yin ta da shi kamar sallah akwai ibada maliya wata ibadan kuma kudi ne kamar zakka akwai ibada murakkab min albadani wal mal akwai ibadar da kuma an ciro ta daga kuɗi kuma an ciro ta daga jiki kamar aikin haji ka fitta kuɗinka kuma ka je ka yi da jikinka da kuɗinka kaga ashe kenan wato in mutum ya je aikin haji zai ƙara wato abin nan din takawa sannan na hudu iqamatu zikrillah manufar aikin haji ta hudu shine tabbatar da ambaton Allah domin an je haji ba abin da ake sai ambaton Allah in tawafi kake yi ko kana karatun Qur'ani ko kana tasbihi ko kana tahmidi ko kana kabbara ko kana addu'a ko kana ba wani abu da aka iyakance maka sai daga ar-ruknul yamani zuwa al-hajar al-aswad nan aka ce ka roki duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar tsakanin ar-ruknul yamani zuwa al-hajar al-aswad sai ka canza addu'ar da kake ta koma roƙon duniya da lahira sannan kana sa'ayi nan ma ambaton Allah kake ta yi in ka hau dutsen safa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa ghalaba al ahzaba wahdahu kaga ambaton Allah ne in kana sa'ayi ambaton Allah ne in kana dawati ambaton Allah ne to da haka duka wadannan alamomi da Allah ya ce man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wadannan alamomi da Allah ya sanya guda goma wadanda suke da alaka da aikin haji na farko ita kanta Ka'aba wanda in kana zagaye Ka'aba wal yatawafu bil baitil atiq daga cikin manufar zuwa aikin haji aje a kewaye Ka'aba idan kana kewaye Ka'aba duk taku daya ana baka daraja goma duk taku daya ana yafe maka zunubi goma duk taku daya ana baka lada goma in kana dawaci daga dawafin da kika ada yi lada gare shi Allah baka iko in baka je ka haɗa shi baka je kai wa tahir baitil litaifina wal'akifina warruka'is sujud aje gurin nan Allah ya ce ai ta dawafi ai ta sallah kuma ai ta yin itikafi to da aka dawafi yana cikin babban manufar da aka ce tsarkake dakin nan kuma wal yatawafu bil baitil atiq in kana dawafi darajar da kake samu sannan abu na biyu shine alhajarul aswad alhajarul aswad wannan dutse Annabi alayhi salatu wassalam yace idan ka sumbace shi dama akwai sunnoni da ake so kama dutsen yace asalin wannan dutsen fari ne kal kuma dutsen aljanna ne aka saukar da shi a duniya domin ka sumbace shi shi kuma a lahira ya maka sheda a gaban Allah shine kadai ibadar da in mutum ɗaya yana yin ta duk duniya ba mai ta sai wannan mutum ɗaya wani malam ya taba tambayar mu yace wata ibada ce idan mutum yana yin ta duk duniya ba mai yin wannan ibadar sai shi muka rasa inda za mu samu amsa da muka zo muka ce malam mun baka gari sai yace sumbatal hajarul aswad kuma lokacin da kake sumbata sa kai kadai ne a duniya tunda shi kadai ne to ba mai yin wannan sumbatar sai kai sai ka gama wani yayi amma kowace ibada zaka ga kana sallah wani yana yin kana azumi amma lokacin da ka kai bakin ka zaka sumbaci hajarul aswad to kai kadai ne mai wannan ibada a duniya sannan wannan dutsen Annabi alayhi salatu wassalam ya ce za a yi masa baki za a yi masa harshe duk wanda ya sumbace shi ya masa kiss ko ya taba shi da hannu ya dora akan bakin sa ko ya taba shi da kwagiri kuma yaga kokawa ta yawa ya daga shi yace Allahu akbar ya nuna shi da hannu yace Allahu akbar dutsen zai maka sheda ranar kiyama duk miliyoyin mutane da suke kiyawa wannan dutsen yayi recording din su yana da wani irin tatar memory wanda di ya gama kwashe mutanen da suka zagaya shi ranar kiyama sai dai ka taji sunan mutane yana fitowa daga wannan dutsen shi yana da wani kizana babba da yake rike sunayen mutane zai bada shaidar ranar kiyama shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya zo ya sumbace shi yace kai na san dutse ne ba ka da inko ka amfani mutum ko ka cuce shi in banda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbace ka da ni ba zan sumbace ka ba haka ce yayi haka ne domin ya korewa mutane al'adar kar su dauka cewa muna sumbatar sa ne kamar mun bai da shi wani gunki amma ya san cewa Annabi alayhi salatu wassalam ya ce za a yi masa baki a yi masa harshe a yi masa ido zai ba da sheda ga duk wanda ya sumbace shi ranar alkiyama to kun ga ashe in ka je Ka'aba ka zagaya ta ga ladan da zaka samu in ka sumbace hajar aswad ga ladan da zaka samu sannan kuma ga sallah da zaka yi a bayan maqam ibrahim wattakhizu ko wattakhazu min maqam ibrahim musalla sannan kai sallah raka'a biyu a bayan maqam ibrahim maqam ibrahim wannan matattakala ko tsani ko dutsen da Annabi Ibrahim ya taka lokacin da gini yayi nisa ya zama yana bukatar karin tsawo sai ya taka shi ana miko masa dutse yana yin gini sai kafarsa ta bayyana a jiki har wasu shekaru baya akwai alamar tambarin kafar mutane suka dinga lasa suna shafa har suka shafe gurin kisa daga baya aka yi fatawa cewa a saka shi a cikin wani abu a rufe to da mutane suna zuwa suna gwaguya suna karta suna lasa sai aka sa shi sai suka ga wani an sa shi a cikin wani gilas yadda ba yadda zaka yi kuma gilas din ko da bindiga ka da shi ba zai huje ba sura ka duk iya kai yanzu ba ka iya lasassa ba eh kuma wasu na shafa ko ba ce a shafa ba sai akai kawai kai sallah wattakhizu ba wai wamsahu ba wattakhizu ko wattakhazu da fi'il madi ko da fi'il amri wattakhazu surriki ko wattakhizu kuriki min maqam ibrahim musalla ai sallah a gurin sura ka sallah ake raka'a biyu daga nan ka gama da wannan ibadar sai zamzam ka sha zamzam ka cika cikin ka fani ka kuma zuba a kanka annabi sallallahu alaihi wasallam hatta tadalla ya sha zamzam sai da ya koshi famfam sannan ya zuba a kansa sai ya ce ma'u zamzam lima shuriba lahu ruwan zamzam din niyyar da ka sha Allah zai cika maka burinka da niyyar da ka sha ruwan zamzam akwai littafi da wani bawan Allah ya rubuta akan wannan hadisin ya kawo hukunce-hukunce sama da 60 da suka shafi ruwan zamzam da alherin da Allah ya kunsa cewa ta'amu tu'min ne wa kuma qawsikum wato yana zama abinci kuma yana zama magani kuma yana kosar da mutum daga kishirwa abun mamaki ruwan zamzam Sheikh Muhammad Nasir Jinin Albani a cikin silsila da'ifa a muqaddima yana bayani akan wani ciwo da ya taba samun sa ya je maka za a yi masa operation sai aka ce ya je tukunna sai bayan kwanaki ya dawo sai ya je tare a zamzam ya tare a harami yana ta shan ruwan zamzam ya daina shan kowane ruwa kawai ruwan zamzam yake ta sha tun zafi har yamma da aka zo lokacin da za a yi masa operation din aka sake dubawa ko ciwon na nan sai aka ga ciwon baya nan sai likita ya ce mu bin ce za a yi maka operation ne saboda ga larurarka kuma yanzu mun sake auna mu gani ba ko wani asibitin ka je aka yi maka ce shi wallahi ba abin da aka yi masa abin da ya shi na kawai ya tare yana shan ruwan zamzam suka ce to mu'jizar ruwan zamzam ta sa wannan ciwon ya tafi wannan shi ya faɗa da bakinsa kuma a kansa ya faru haka na cikin zadul ma'ad ibn al-qayyim yace lokacin da yazo aikin haji sai ciwo ya same shi ya bincika kusa ba likita sai ta to tunda ba likita ga zamzam ga fatiha me nake jira sai ya debo ruwan zamzam sai ya ta karanta fatiha akai ya ta karanta fatiha akai sai ya sha ya shafa jikinsa yace abun mamaki na ga mu'jiza qur'ani kuma na ga albarkar ruwan zamzam yace wallahi sai na warke sarai duk wanda yazo yace min wallahi ina fama da ciwo kaza ko ciwo kaza yace tafi ka debo ruwan zamzam ka hada da fatiha ka tofa ka sha ka ga abun mamaki yace mutane a cikin zadul ma'ad ibnu qayyim wannan bayani kun ga ashe kenan wato umma ya je maka morewa tana da yawa sannan ka hau safa da marwa wannan safa da marwa da kake yi za a baka ladan wanda ya yanta bayi guda 70 kuma bayin daga irin zuriyar annabi Isma'il sai abin da yawa sannan kai sallah a harami kuma sallah in kai sallah ba dawafi ba ba taba hajjar asur ba shan ruwan zamzam ba ba sa yi tsakanin su ba kawai sai azhar ta zo sai kai azhar to azhar 100 kai illa asar ta zo kai la asar 100 kai in magariba ta zo kai magariba 100 kai in isha ta zo kai isha 100 kai in asuba ta zo kai asuba 100 kai dan haka in kai sallar wuni daya a harami daidai take da shekara 210 a wata kasa a duniya sallar kwana daya aka rubuta now kaga Allah ya ta kai mu maka ta kwasar gara ba sa mana to wannan ba duba ba ku ta waje ba tukuna wannan duk a cikin harami ake yi sannan kuma mina tana jiran ka arfa tana jiran ka dama duk wanda ya je arfa Allah ya kance ku ga bayina sun zo me ya kawo su Allah ya sani ya tambaye mana sai Allah kaga sun jira wandan sun jira riga sun jira hula ba hula ba rawanin sarki ba hula kowa ya zama daya an yi shiga irin talin kafani ba kowa ya zo gurin na rahama ka yake su na gafarta mu Allahu akbar malam da dadi a ce kana filin arfa Allah ya ce ya gafarta mutane idan ba shin kana shirka shine musibar ka su ba amma Allah ta'ala yana saukar da rahamarsa to haka kwanan Muzdalifa lokacin sanyin nan kowanne da falalarsa da kuma rukuninsa da amfaninsa da abubuwan da suke a cikin aikin haji don haka daga ciki akwai iqamatu zikrillah ko jifa ake ne ake cewa ana jifa ana Allahu akbar kaga ashe jifan don a raye sunan Allah ne ake jefa zaka jefa dutse 70 ranar farko 10 ga wata zaka jefa 7 washe gari zaka jefa 21 washe gari zaka jefa 21 in ka cika kwana na hudu zaka jefa 21 ya zama 70 kenan 70 din nan kowanne jifa kuma daidai yake da wato ladan da zaka samu ka ambaci Allah so 70 to idan mutane miliyan 3 suka yi aikin haji kowa ya jefa dutse 70 70 sa miliyan 3 nawa kenan miliyan 210 akalla an ce Allahu akbar so miliyan 210 kaga dama yake gaba ɗaya aikin haji li iqamati zikrillah dan kawai a ta ambaton Allah ne duk inda za a ana ambaton Allah duk inda za a ana ambaton Allah dan haka manufar aikin haji shine raya ambaton Allah a zukatan mutane sannan abu na biyar tahzibun nafs albashariyya daga cikin manufofin aikin haji koya maka hali mai kyau da tantance da tace ka ka zamo mutumin arziki shi yasa a haji zaka koyi abubuwa da yawa zaka ga mutane iri-iri in mai fada ne kai fadan ka sai ya kare in mai hakuri ne kai ma hakurin sai ya kare in ka saba da banda kai a gidanka sai ka je ka bi layin banɗaki sai ka bi layin kana kwana ɗakin ka sai haɗa ku 5 ko ku 6 wani baya su bacci da wuri wani mai surutu wani mai san AC wani mara san AC wani mai tari wani mai tusa wani mai abinan ɗakin ku ɗaya haka za ka yi hakuri banɗaki ku 9 a jere ka matsu wani da zai baka dama ka shiga kafinsa ba kaga sai ka yi hakuri zaka koyi hakuri zaka koyi mu'amala zaka koyi zamantakewa zaka ga halittu iri-iri malam mutanen duniya duka zaka gan su musulmi kowa ya zo daga ko'ina a duniya da masu yawa da kadan wannan zai koya maka darasi za kuma ka ga alamar tashin alkiyama shi ne akwai tazkiru bil akhira tazkiru bil akhira wato shi ranar arfa lahira take tuna mana to haka yadda muka tattaru nan haka za a tattara mu a gaban Allah ranar alkiyama sannan akwai tarbiyatul umma ala ma'anil wahdati sahiha daga cikin manufar aikin haji akwai koyawa mutane su san menene ma'anar da ta sa ake so musulmi su haɗa kai guri guda ƙarfin mu yana cikin haɗin kai duk ba mu zama an fi ƙarfin mu ba an taka mu ba sai lokacin da muka rarrabu aka rarrabu wannan ya kafirta wannan wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutunci wannan wannan ya kaskanta wannan wannan ya yaƙi wannan wannan ya kashe wannan sannan kuma aikin haji yana koyawa mutane godewa ni'imar Allah ni'imar dukiya da ni'imar gangan jiki sannan aikin haji bayyanar da ubudiyya ne ga Allah bautar Allah da kuma bayyanar da ni'ima sannan haji wata jami'a ce da mutum zai koyi abubuwa daban-daban ya samu lada ya kankare zunubi a kankare masa ƙananan zunubai a saukar da rahama sannan aikin haji wata matattara ce mai girma da mutum zai samu amfani da yawa za ka ga abin mamaki duk wanda ya je aikin haji ya dawo za ka ga ya waye fiye da sauran mutanen ƙauyensu ko garinsu sannan za ku sha labari sabon alhaji ya je da akwai labarai da na gaskiya da ƙarin gishiri saboda ya je ya ga duniya gaba ɗayanta wata ran mun fito daga haraji wata ran za mu shiga haraji wata ran na ga kaza wata ran na hau lifta ka ga duniya gaba ɗayanta to aikin haji daga cikin manufofinsa akwai majma' ne azimu wa kabiru lil birri wal manasib wal ihsan wad da'awa wal wa'z wal fatawa kaga kowa yana aikin sa wani yana aikin kaza wani yana aikin kaza wani yana aikin kaza tun daga nan za ka ga hukumomin alhazai sukan kafa kwamitoci daban-daban kwamitin wa'azi kwamitin jin daɗin alhazai kwamitin fatawa kwamitin kaza mu a wajen kudan ma har da alƙali da kotu ake tafiya gaba ɗaya da alƙali da 'yan sanda da kotu ake tafiya aikin hajji saboda ma ka yi laifi ga kotu ga alƙali ga lauya ga kaza kaza a maka hukunci kana da ra'ayi ko a wuce da kai gidan maza ga 'yan hizba ga 'yan agaji ga 'yan kaza ga masu shirya mutane wani bai taɓa hawa lifta ba wani bai taɓa shiga banɗaki mai floshin ba wani bai taɓa ganin fitila mai haske haka ba wani bai taɓa shiga mota ya ga yadda ake zama ba wani bai taɓa hawa sama hawa kaza kaza ba wani bai san bai taɓa rike kuɗin wata ƙasa ba duk waɗannan abubuwan suna nan a cikin aikin haji wanda za mu ci gaba da kawo su insha Allahu tabaraka wa ta'ala sai a yi haƙuri wannan gurin ba gurin sauri ba ne ko so kuke a ruga da gudu kuma yauwa in so kuke a ruga da gudu sai mu ruga da gudu to a ba hankali ko akwai alfa radio 104.9 daga Kumasi, Ghana. Sun nemi a sanar cewa suna saka wannan karatu namu kullun kai tsaye idan muna yi, sannan kuma suna maimaita shi da safe. Dazu suka yi mana waya daga Ghana, to muna godiya mutanen Ghana, Allah kuma ya saka da alheri ya ƙara zumunci. Sannan kuma akwai Hausa 7 daga ƙasar Kamaru, su ma suna saka wannan karatu kai tsaye kuma suna sake maimaita shi, zaka su ma muna musu godiya. Akwai DITV Kaduna da sauran kafafe, Allah ya saka musu da alheri, da wanda suka ɗauki nauyi a kan radio da television da masu yaɗawa ta kafafen sada zumunta. Mai tambaya ta ce, malami mace ce, ina son in yi aure, amma duk wanda ya zo in ya tafi baya dawowa. Malami ya kawo hakan, ka taimaka min da addu'a don Allah. To zan taimaka miki da addu'a da kuma shawara. Addu'a shine Allah ya kawo miki mijin aure na gari. Allah ya kawo wanda zai tsaya, wanda za a daidaita da shi. Shawara kuma shine ban san me yasa kike gudu ba. Buƙatu kike nuna musu, ko kuwa suna jin cewa wato ba irin matar da za a aura ba ce, saboda wata kila wani daga tattaunawa zaka gane inda ta sa gaba. Ko? To daga nan mutum sai ga cewa wannan fa gaskiya ta zo da abubuwa da hankali ba zai dauka ba, ko tunani ba zai dauka ba, ko kuma ta fi ƙarfi na daga irin bayanan da ta yi. Amma dai insha Allah mijin naki na nan tafi, ko ma me wanda zai aure ki yana nan tafi, Allah ya kawo shi kusa, Allah kuma ya sa ki samu nagari, Allah kuma ya sa wanda zai rike ki da amana ne, kuma Allah ya sa ke mutuniyar arziki ce da in kika yi aure za ki zauna. Malam wani ya tambaye ni farashin kayana, sai ce zai zo da wani, amma in na yarda za mu ƙara 200 a kai, shi zai zo ya karɓa daga baya, ko hakan ya halasta? To wannan gaskiya ba daidai ba ne. Abin da ya kamata ka yi in yana son ya samu 200, sai dai shi ya zo ya karɓi kayan a hannunka, shi ya je ya siyar. Ma'ana ka ce masa ya zama dillalinka kenan, ko ya zo ya karɓi kayan ya tafi da su ya je ya siyar, in ya samu 200 sa kaga aiki ya yi maka, tunda ya ɗauki kayan ya tafi da su wani guri, ya yi aikin karɓar 200. In ya kai ya siyar, ka ce na baka akan farashin 1,000, kai kuma ka ƙara 200 ka siyar ka kawo min kaza, ɗaya kenan. In wannan ba zai yi ba, to sai dai ya kawo maka kwastoma a kan za ka bashi wani abu in kun yi ciniki da kwastoma, ba ruwansa da nawa za a ƙara. Ka kawo min kwastoma, duk wanda ya ce kaya na a kan kaza, kai kuma kowane ɗaya zan baka kaza. Ka ga nan ma an sa shi aikin neman kwastoma. Amma wannan abin da za a zo da mutum ya zo ya gaya maka farashin da yake son ka siyan ma wani, shi zai gaya maka farashin da yake son ka siyan ma wani, kai kuma ka siyan masa akan wannan farashin, a matsayin sun tafi shi yana ga an ba da kuɗin daidai a hannun wannan. In sun tafi zai ce masa, alhaji ka ga ban samu komai ba, a gaban ka dai aka yi ciniki aka ɗauki kuɗi aka bashi, sai ya kawo wani abu ya bashi, sannan ya dawo gurin ka kai kuma. Ace ba ni 'yan kan. Wani ma abin da ake fa ya fi haka muni, gaba ɗaya blank receipt za a bashi, zai zo ya sai kaya a bashi blank receipt ya je ya rubuta abin da yake. Na taɓa zuwa na sai fanka a wajen wani, sai ya ce min a rubuta kuɗin ko a baka, na ce a ta wace fa rubuta mu yadda na siya. Ya ɗauka wani mai aiko ni, don haka sai a baka blank ka je ka rubuta abin da ka daka receipt, yanzu baya nuna gaskiyar ciniki, sai aikin banza ne. Kai za ka faɗa abin da za a rubuta maka, ko kuma a baka ka rubuta abin da kake so. Irin waɗannan hanyoyi sai mun gyara su, muna so mu ci halal. Malam, ko karatun Alƙur'ani yana daga cikin aikin da za a yi da nufin Allah ya ba wa iyayensa ladan suna raye ko bayan ransu? Shi karatun Ƙur'ani in kana yi, kai ne yin ake rubuta wa lada. Tunda kai ake rubuta wa lada, sai in ka gama saukar, sai ka yi wa shi baban naka addu'a inda al-khatimah. An yi khatima yana addu'a, Allah yana karɓa addu'a, to sai kai wa baban naka addu'a. Amma shi abin da yake karɓan niyaba, shi aka fi ba wa mutum, kamar sadaka, kamar kyauta, kamar gina masallaci ko rijiya ko makaranta ko asibiti ko ka ciyar da abinci, wannan shi ya fi saurin zuwa, babu saɓani. Amma kai karatu ladanka ne, shin wannan ladan da aka rubuta a littafinka za ka iya cewa a kwafe shi daga littafinka a kai wa littafin wancan? Akwai saɓanin malamai a kan wannan. Ƙauli rajihi shi ne irin wannan baya kwafuwa. Malam, na saki matata saki ɗaya, sai dan je muka daidaita amma kafin mu sanar sai wani abu na alaka ya shiga tsakanin mu ko hakan ya halarta in dai kun daidaita da ita ai da ma ita ka saka kuma ka mai da ita abinda ake so yadda ka sake ta ka sa sheda in za ka mai da ita ma sai ka mai da ita da sheda kamar da wani ya tambaye ni tabi yace na saki mata ta ba sheda na mai da ita ba sheda yace to kai kuskure ka sa sheda a wajen sakin kuma ka sa sheda a wajen komawar to da kowani abu zai taso za a san akwai shedan hanyar kuma an daidaita 250 daga wani bawan Allah ya ce ai masa addu'a ka a faɗi sunansa ai masa addu'a yana da bukatu na alheri to ya Allah muna tawassali wannan bawan Allah da ya ɓoye sunansa ya bada gudunmawa ta 250 ga asusun marayu Allah ka duba tasa bukatar ta alheri duka ka biya masa 10,000 daga Alhaji Abba Gotigel haka ne Gatugel ko Yola yace ai masa addu'a to malam Alhaji Abbas Gatugel Yola za a yi maka addu'a kudin ka 10,000 sun ci so za a saka su a susun marayu 2,000 daga wani bawan Allah a yi mar addu'a to kai ma Allah ya amshi addu'anka da bukatunka na alheri 1,000 daga wani bawan Allah shi ma a yi masa addu'a yaji kala 2 daga maman Abdulrashid a yi mata kayan yara to a yi mata addu'a kayan yara kala 5 a ba marayu su yi sallah Allah saka da alheri Qur'ani guda 1 yace a yi masa addu'a 500 har sau 3 a yi masa addu'a 440 daga wani wasu bayan Allah ya yi masa addu'a 300 da 500 da 200 duk ga sunan masu damar bakin a yi min addu'a ta alheri Allah ji kan babana ina fama da borin jini a yi min addu'a sai masu bukatu da suka rubuto daban-daban akwai masu bukatu kamar haka wani ya ce an tace mata yar uwa a ganye Allah ya fito da ita akwai rashin lafiya Allah ya bada lafiya akwai addu'a kan neman aure Allah ya kawo miji na kware ya kawo mata ta kware sai Allah ya ba ni ikon biyan bashi Allah ya baka iko ka biya bashin da ake binka da sauran bukatu na alheri mun yi tawassuli bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi Allah ya amsa addu'ar kowa Allah ya biya wa kowa bukatunsa ta alheri mai neman kariya da tsari Allah ya tsare shi mai neman bukata Allah ya biya masa wannan kasa ta mu Allah ya kara mata lafiya da zaman lafiya fitintunu Allah ya kawo mana da su Allah ya kawo mana alkhairi Allah ya kawo mana alkhairi Allah ya kawo mana alkhairi Allah ya mana albarka ya wa matanmu da ƴaƴanmu albarka da gidajenmu da kasuwanninmu da kiwonmu da nomanmu da rayuwarmu gabaki ɗaya Allah ya mata albarka Allah iyaye mana abin da yake damunmu Allah ya kara mana imani da tabbatuwa akan tafarki na gaskiya Allah ya mana ni'ima ta duniya da lahira Allah ya amshi bukatunmu Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati hiya فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه